This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fata an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 24 ga watan Oktoba shekara 2024. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya yi garan bawul ga shugabancin rundunar sojin kasar lamarin da ya haifar da ayoyin tambaya a zakatan ƴan kasar.
Kuma akwai ni OGO da ya ta yawo a kasar inda akwai wanda yake gajin sa wanda ke gajin shugaban kasar dawo shugaban kasar nan bai dawo da shi ba kuma ba a san inda yake ba har da nake miki maganar nan
kamar kowace ranar Alhamis yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli idan mun bude layukan mu na tarho kuma a yau muna son ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan yadda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa 'yan Najeriya zaɓi tsakanin amfani da makamashin iskar gas kan mai wato akan farashin da bai kai ko kuma bai wuce naira 200 ba ko kuma ci gaba da sayan man fetur kan sama da naira 1,000 kowace lita. Amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani daga ziyarar aikin da yake yi a yankin inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaki a zirin Gaza da Lebanon. Blinken zai kuma gana da ministan harkokin wajen Qatar Muhammad Al Thani yau Alhamis gabanin tattaunawar da zai yi da jami'an Larabawa ranar Juma'a a birnin London. Yayin da batun ƙarin tallafin jin kai ga Falastinawa a Gaza ya kasance daga cikin abubuwan da Blinken zai tattauna a kansu. A wani bangaren kuma a Faransa ta kira wani babban taron kasashen duniya yau Alhamis a birnin Paris da zimmar ƙara wato tara kuɗin da za ta tallafa wa mutanen da yaƙi tsakanin Isra'ila, Hamas da Lebanon ya shafa. An yi wa Pentagon da hukumomin leken asirin Amurka umarni su rungumi ƙirƙirarriyar fasahar AI. Sannan su yi amfani da ita cikin gaggawa a matsayin matakin tsaron ƙasa. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu a kan wata takarda da ke zaman wani bangare na wani kundin tsaron ƙasa a ranar Alhamis da zimmar tabbatar da cewa Amurka ta ci gaba da kasancewa a gaba a fannin AI. Sannan a lokaci guda kuma tana yunkurin kare kasar daga fadawa tarkon irin abubuwan da ake yi da AI musamman daga kasashe masu adawa da ita irin su China. Takaddar da aka lakabawa AI zamanin fasaha mai muhimmanci ya kuma yi bayani dalla-dalla akan matakan da fadar White House ta ce an kirkire shi ne don kiyaye amfani da AI a cutar da ɗan adam, ƴancin ɗan adam. Sabuwar dokar za ta tabbatar da cewa hukumomin tsaron ƙasar suna aiki da wannan fasahohi ta hanyar da suka dace da manufofinmu. Abinda wani jami'in gudanarwa ya faɗa wa manema labarai kenan da yake musu bayani akan takardar bisa alƙawarin cewa ba za a ambaci sunan shi ba kafin a fitar da sanarwar a hukumance. Jami'in ya ƙara da cewa rashin rungumar wannan fasaha ta AI cikin gaggawa zai iya jefa mu cikin haɗarin abokan adawa su kawo mana harin bazata. Yayin da jami'an Amurka suka bayyana cewa taron kungiyar kasashen BRICS da ya gudana a birnin Kazan a kasar Rasha ba zai sauya zuwa siyasar yanki ba, masu sharhi sun ce mambobin BRICS suna tantuba akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma. Daga cikin mawdu'an da aka tattauna tsakanin mambobin kungiyar da suka hada da Brazil, Rasha, India, China da Afirka ta Kudu, hadda wato akwai batun hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar Amurka ba, wato wata sabuwar hanyar ciniki da kuɗin BRICS na digital da kuma madadin hukumomin kuɗin ƙasashen yamma irin su IMF. Ƙasashen China, Rasha da Iran da suke fuskantar tsauraran takunkuman kasuwanci da Amurka ta ƙaƙaba musu tun ba yau ba, suna fata cewa za su tabbatar da manufofin na BRICS. akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa Iran da Rasha sun wato suna aiki tukuru don ganin cewa sun yi tasiri akan Amurkawa masu da zabe don sauya sakamakon zaben Amurka da ake shirin yi nan da ƴan makonni. An samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar Laraba, ɗaya daga kamfanin Microsoft sannan ɗayan kuma daga kamfanin tsaron yanar gizo nan Recorded Future, wanda ya kunshi bayanai akan karuwar ayyukan kutse masu alaka da waɗannan ƙasashe wanda suke wato wanda duk suke yunkurin tasiri ta hanyar sauya akalar al'ummar Amurka yayin da ya rage kasa da makonni biyu a kada ƙuri'a a rumfunan zabe. Sauyi mafi girma a cewar Microsoft ya shafi masu kutsen da suke da alaka da China, wanda masu bincike suka ayyana da spamouflage ko tizi flood. Tasirin ayyukan China a bayan nan sun dau wani salo inda suka karkata wato suka karkata ga manyan ƴan majalisar kasar da ba a san su sosai ba, a cewar Microsoft, inda ta bayyana cewa daga watan Satumba China ta yi harin akalla ƴan majalisar wakilan Amurka ƴan jam'iyyar Republican fitattu hudu, dukkanin su masu sukar gwamnatin Beijing.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya yi garan bawul ga shugabancin rundunar sojin kasar ɗan kwanaki bayan dawowarsa. Shugaba Biya ya kwashe tsawon sama da kwanaki 40 baya kasar, lamarin da ya haifar da cece-kuce da kuma baza wasu rahotanni da ke cewa ya rasu da kuma na yunkurin juyin mulkin soja kasar. To sai dai duk da yake an yi tsammanin yin garan bawul din ga tsarin gwamnati, to amma a yadda lamarin ya fada kan rundunar soji ya haifar da ayoyin tambaya a zukatan 'yan kasar. Daga Birnin Duwala ga rahoton Maimunatu Sadu.
Shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya nada wasu manyan jami'ai a manyan mukamai da suka danganci tsaro biyo bayan dawowarsa da ya shafe makonni da dama a wajen kasa, wanda ya haifar da cece-kuce game da lafiyarsa. Wasu kuma sun yi la'akari da batun yunkurin zagon kasa da aka yi niyyar yi wa shugaban kasar. Karin haske daga mai tashar Hausa 7 kuma ɗan jarida Abdullahi Sadu.
To a gaskiya mai mulki Sadu, wannan ba abin mamaki bane ga masu lura kasancewar kwalakin da shugaban kasar Kamaru ya kwashe a kasar waje, akwai jita-jitar rasuwarsa, kuma bayan wannan aka samu jita-jitar da ta yado a kasar da ke nuna cewa akwai wasu jami'an tsaro da ke neman kifar da wannan gwamnatin, bayan da wasu ma 'yan kasa suka kira ga wannan. Kuma akwai ni OGO da ya ta yawo a kasar, inda akwai wanda yake gajinsa, wanda ke gajin shugaban kasar Contra-Amiral Fuda, wanda ya lura dai babu ganin shugaban kasa ba tare da an ganshi da wannan wato Contra-Amiral Fuda ba. Amma sai aka wayi gari dawon shugaban kasar nan bai dawo da shi ba, kuma an ce kafin ma shugaban kasar ya dawo shi an riga an mai da shi kasa, kuma ba a san inda yake ba har da nake miki maganar nan. To kaman sauyin waɗannan jami'an tsaro na da alaka da wannan shi bawan Allah, wanda a cikin sautukan da muka saurara yake hira da wasu, ake masa wasu bayanai kaman dai dama suna da niyyar kifar da shugaban kasar Kamaru ne. Kin gane ai? To bai da zai a ce daga dawowarsa bai sauya wannan al'amarin ba, domin mu ga masu lura abin bai ba su mamaki haka ba. Ya canza jami'an tsaro da dama waɗanda suke da manyan makamai, ya tube su, ba ma an sauya su bane an kai su wani an ba su wani mukamin, a'a akwai waɗanda aka cire su daga wani mukami aka tura su wani mukami, wasu kuma an tube su ne ga baki daya kamar irin kanal-kanal haka za su yi guda uku, da kuma masu kula da sha'anin kuɗi musamman waɗannan ɗin ga baki daya an tube su.
Duk da cewa ra'ayin riga ɗan siyasa a jam'iyyar adawa na Social Democratic Front Ali Danash ya ce ba karo na farko bane shugaba Paul Biya yake sabbin naɗe-naɗe.
To a gaskiya mu kama ɓangaren mu na siyasa, wato na sun ce miki a STF, ba mu tuna wannan al'amarin kama haka ba, domin ka bincika ka ga dai duk wani matsayin da ya bayar ko kuwa wani grad da ya bayar da kuma sabobin 'yan sanda ne kamar polisi da suka yi konkurs tuntuni suke nan suna jiran integration, wanda shi ne shugaban ƙasa shi je sa integration. kasuwa wato ma dace ma an bi tsarin tafiyar da kundin mulki a kasar Kamaru wato su integration avancement ci gaban sojoji da shauransu na wato duwana aiki secretary general ne da shi ne yayi wannan in an tura ma an sa shugaban kasa da kanshi ne yayi sai duwana domin a nuna ma mutane cewa lalle ko shugaban kasa dawo da karfin shi kuma yana aiki ga ta wannan bangaren kan mun tuna irin wannan bangaren domin kowa ya ga irin dawon da yi
Maimunatu Sadu sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru
to gaida Maimunatu Sadu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Najeriya za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashahausa.com yanzu sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba yanayi da muhalli
Assalamu alaikum bi sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai kawo muku tattaunawa da shugaban hukumar Great Green Wall na Najeriya a game da irin muhimman ayyukan da hukumar take aiwatarwa da zimmar kare kwararowar hamada da wasu muhimman batutuwa da kuma yunkurin da kungiyar Akrisal take yi wajen dashen itatuwa a Kano sannan zamu tabo batun yadda kasashe masu kananan karfi da suka fuskanci wani ibtida'i mai alaka da yanayi zasu iya cin gajiyar wasu kudaden asusun duniya da aka tanada kasancewar a bana kasashe da dama a yankin yamma da sahel sun fuskanci ambaliya mai tsanani inda a wasu wurare ma ƙuramu suka maye gurbin hamada sakamakon yawan ruwan da yayi ambaliya Professor Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri yayi bayani a game da wasu asusun da aka tanadar da kasashe masu kananan karfi za su iya cin gajiyar su
abin da shahide duka wa'ansu tallafi ko kuma in ce gidauniya wanda adakwai su yanzu don saboda yanda za a yi a kawo duka ayyukan da za su sa a yaki da wannan canjin yanayi musamman ma a nan kasashenmu na Afirka inda kowa ya gani a bana dai yanda damuna ta sabka kuma yanda ruwa ya gyara kenan abubuwa ne wanda yake dole ne a san irin matakan da aka dauka don saboda a yi maganin wa'ansu matsaloli kuma yanda za a ba mutane damar da za su farfado su maida abin da ake iya maidawa kuma su tashi su yi yanda za su yi su hudda kansu daga cikin wannan canjin yanayi da kuma irin illolin da yake kawo a cikin matakan da aka dauka da tun in ce 2002 ma kamar na kirkiro wa'ansu gidanyoyi in ce ko kuma asusun taimakon kai da kai wanda yake yana da mahimmanci da yanda za a tafi da ayyukan da za a yi don saboda a tunkari wannan canjin yanayi da irin kuma matsalolin da yake iya kawo wannan in ce gidauniya ta fari ita ce wadda ake kira GEF ko kuma in ce Global Environment Fund mai kula da yanayi kuma a lokacin nan ma an samu an si yan kuɗi wanda kasashe kusan 34 suka gangama don saboda a tallafa ma musamman ma kasashen da suke da karamin hali da kuma wanda za ake wasu a gani kamar suna cikin kasashe masu tasowa
Shi kuma Dr. Sani Abubakar na hukumar Great Green Wall yayi bayani ne akan yadda hukumar take taimakawa al'ummomi da ke fuskantar hadarin kwararowar hamada da zimmar fama musu wasu hanyoyin samun kudaden shiga don su hakura da sare itatuwa.
Akwai kasashen Afrika da yawa da suke cikin wannan tsari na yin katanga da zai hana kwararowar hamada cikin kasashen kudu da Sahara. Wannan kasashe sun hada tun daga Eritrea ya kama Djibouti, Sudan, Chadi, Jamhuriyar Niger, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Senegal da Mauritania. wayannan kasashe su ne aka yi wannan katanga daga gabashin Afirka har zuwa yammacin Afirka muka sa shinge tsakaninmu da kwararowar hamada zuwa kudancin Afirka to wannan aiki da muke yi na garin mu wannan inda ya zama bangare na Najeriya inda ya kama kilomita wajen 1,500 tsayin katangar da zamu gina a Najeriya fadin sa kuma muna so ya zama na kaman kilomita 50 ne daga kudu zuwa arewa sa da gabar zuwa yamman sa kuma kilomita 1,500 cikin wannan ne jihohi da suka fada cikin wannan layi da muke yi amma kuma ba wai kai shi kadai kai tsaye ake yi ba har zuwa inda muke da jihohin mu 11 da muke wannan shiri na tsarin ayyukan mu tun daga Adamawa state muka fara dan inda shiga ta tsakiyar Najeriya kenan muka zo Borno Yobe Jigawa Kano Katsina Zamfara Kebbi da Sokoto state duk wannan ka duba muna da border da kasar Jamhuriyar Niger ta kudu kuma muna da shi da Jamhuriyar Kamaru to anan inda muke da offices inda muke ayyuka muke da mutanen da muke soma shuke-shuke da kuma koya ma jama'a yadda za a tafiyar da rayuwa da yin shinge da shugowan Sahara bishoyi wato sun kama kala-kala ne akwai bishoyin da muke dasawa wanda zai zama na kamar na lambu ne shi kuma zai taimaka wa mutane wajen tafiyar da tattalin arziki abu ne wanda za a shuka za su tsira za a saida za a samu kuɗi akwai kuma wanda za a yi dan inuwa da kuma itacen sayarwa ko na yin katako
ana sa bangaren kuma Shugaban Akristan a jihar Kano Dr. Dahiru Muhammad Hashim yayi bayani akan irin nasarorin da hukumar Akristan ta cimma a jihar Kano sannan ya bayyana takeici a game da rashin kulawar da aka kasa baiwa itatuwan da aka dasa a ƴan bawa da zummar kare kwararowar hamada
anan da shan bishoyi mun gama sama da kaso 90 daga cikin shi alal misali maraba shi gida biyu dama kaso daya zamu yi shi a bangaren karkara so ne biyu kuma zamu yi shi a cikin binni wanda zamu yi a karkara dinnan ya kai adadin bishoyi miliyan 2 sannan miliyan 1 muka bar shi zamu yi a cikin binni kuma mun yi na karkaran nan ta hanyar farfado da ƙasa ta noma wanda ta lalace abinda ake cewa restoration na degraded land kuma mun aiwatar da shi a sama da wajaje 13 a fadin jihar Kano alal misali mun yi a Kyale da Gumawa dake yankin a mahukumar Gabasawa mun yi a dajin kura da daddarawa da ke yankin karamin hukumar Tsanyawa sannan kuma mun yi a Dunawa da yake makoda mun yi a Fajewa da ke Takai mun yi a RTT da yake Shanono da kuma makamantansu abubuwan da muka yi mun yi shi kala-kala alal misali akwai inda muka farfado da ƙasa ta hanyar samar da gandakakin hamada idan ka kalli kaman makoda akwai ɗan bawa shelter belt ɗan bawan nan yana da bishoyi kimanin 184 da 700 da doriya a wajen kadai yana da shelter belt guda 24 wato shi gado-gado na bishoyin tare da suke a wajen wanda kowane ɗaya yana da zurfi da ya kai na kilomita 4 a cikin shi kuma a lokacin da muka je abin bakin ciki shine tunda aka samar da ƴan bawa ba a taɓa yin wani yunkuri na aga cewa an gyara shi ba ya zama wajen cin kasuwar itace ba a yi duba da cewa an samar da shi duba da irin makwabtaka da muke da shi da wajaje da suke da Sahara don a tabbatar cewa an kiyaye gonakin da suke inda babu Sahara maimakon tafarin yau shine gandakakin hamada mafi girma a nahiyar Afirka baki ɗaya lokacin mulkin soja ta janar ibrahim badama shiwa bangida ya ziyarci wannan waje kuma har yau duk wani wanda yake rubutu ko wata takarda akan abin da ya shafi gandakakin hamada yakan zo ƴan bawa ya gani shine kusan ummul abaisin abin da yasa aka kawo forest research institute nan jihar Kano amma wannan ƴan bawan da muka je kaso 83 na shi ya tafi mun zauna da shugabanni na al'umma a wannan waje da shi kan shi kan tuma na wajen da daga tai da limamai da masu unguwanni da kuma al'umma garin tattauna da su akan irin matsalolin da suka faru sun mana korafi akan rashin masu kula da shi wato su ma'aikata na gandun daji da makamantansu mun kuma yi iyayen mu a bisa sahalewar mai girma gwamna muga cewa mun farfado da wannan waje. San da muka ji bishoyi 37,000 da 346 babu su a wajejen. Kwata-kwata ma su babu alamar su ma sun bace, kuma ba a taba da sa ba.
Mai sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu, za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma ɗokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. Kuma kamar yadda muka yi matsaya, wato muka yi matashi a farkon shirin, muna son jin ra'ayoyinku kan zaɓin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya baiwa 'yan kasar na kore su rungumi amfani da makamashin iskar gas da za su iya samu a kan farashi mai sauki da bai wuce naira 200 ba, ko kuma su ci gaba da sayan man fetur din sama da naira 1,000 a lita. Lambar da za a kira ita ce 202-9-6-5-5, amma sai an fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya sannan a zuba lambar. Muna da kira na farko daga Naija. Wake kan layi a Naija?
Assalamu alaikum warahmatullahi. Kuna tare da Ibrahim Yawancin Mula a garin Mai Bode a cikin jihar Niger.
Na'am.
To, a hakikanin gaskiya mu dai a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin a hasashe kuma abinda muke gani a siri a karara a duk duniya ba shugabanni marasa wa'anda yake ba su da tausayi kamar namu na Najeriya. Ana ta faɗa da cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe wanda suke da tattalin arziki na ɓangaren mai, amma kuma a duniya ba wata ƙasa da ta fi ainihin talakan shan wahala ɓangaren samun sauƙin man fetur. To, muna fatan da cewa dai su shugabanninmu kar su zama azaba gare mu, ba kar su zama azaba, zama rahama gare mu, ba azaba abinda muke fata da shi kenan.
To, madalla. To, masha Allah, to muna godiya kwarai da gaske. Muna da mutane a kan layi, bari mu je Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari.
Na'am.
To, alhamdulillah, wannan tsari dai tsari ne mai kyau, kuma muna fatan kulliya ta biya kudin safulu. Sannan
to, ina ga da Allah.
Suna bukatan faɗakarwa a kan wannan tsari. Amma duk da haka dai, maganan mai zai wuya a ce an kauda maganan mai da sun samu ne shugaban kasa a duba lamari na mai, amma wannan tsarin ma mai kyau ne.
To, madalla.
Bashir Tela ne daga nan lafiya.
To, masha Allah, har yanzu dai bari mu koma jihar Niger a Kwantagora. Wake kan layi a Kwantagora?
Assalamu alaikum. Sunana dan Shaibu Hidin jirgin turin wadan yi ban kuka ke kenan, kin karama kuma Kwantagora kenan jihar Niger.
Na'am.
Alhamdulillah, dai ke ku tare da ku, ban tare da radio, ina da muku fata alkhairi.
To, muna godiya kwarai da gaske. Mu ma muna maka fatan alkhairi. Bari mu je kasar Jamhuriyar Niger. Wake kan layi daga Niger? Hello, na Niger, kana jin mu? Yawa, wa muke tare da shi kuma menene ra'ayi?
Eh, dan dai kuna tare da Abdul Kasko ne mai gara wa kasa ta Niger.
Na'am.
Ra'ayi na da zamba da akwai nan kuri da shi da man kasa da Niger na yan kasa na da bi ta gari da shi. Sai ga da kuma su ga iman da ta kar ci to. Eh, ne da da na da da amma mun a so gaba dai a ci duka farashi ne da abada a ci wajen shi ma da zan da mun fitar din nan. Ana haka ta kasance da sanin.
To, muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je makwabciyar jihar Kebbi da ke makwabtaka da Niger din. Wake kan layi a jihar Kebbi?
Mutula Faruku sai na kana magana da dan Asabe mai fata ya wuce daga nan jihar Kebbi.
To, madalla, baba da ra'ayi.
To, ni dai gaskiya ra'ayina ban gamsu da wannan mataki da shugaba Tinubu ya dauka ba gaskiya, saboda idan muka dubi motocin da ke biska hanya, motoci ne waɗanda ke amfani da man fetur ba iskar gas ba, kuma kuskure ne gaskiya da hito kiri-kiri ya nuna ma mutane cewa ko dai su yi amfani da iskar gas din nan, kuma duk matakin da za su dauka su dauka. Ya tuna cewa akwai zaɓe gaba. Ina kira ga jam'iyyar PDP ta hito da ɗan takara wanda ya kamata za mu kada gwamnatin APC a shekara ta 2027 insha Allah, don mun gaji da wannan kashin mumuke da ake muna ba aka ake shugabanci ba ana shugabanci ne domin a kawo sauki ga al'umma amma gwamnatin APC ta kashe mutane ta haddasa talauci da tsadar rayuwa
to madalla to muna godiya da sai bari mu je jiya mun hurin Niger wake kan layi to sautin naka dai bai fita sosai bari mu je jihar Plateau ta da fatan za a fa sake gwadawa a wake kan layi a jihar Plateau
salamu alaikum baba muke a duma ke na ku ina wuni
lafiya kalawo
ana lafiya
alhamdulillah
barka da yau
yawa
a kana tare da Buhari daga nan kuwa Kwantan Plateau state
na'am
to wato ba abinda zamu ce wa mai girma shugaban kasa wannan bayanin da yayi domin irin yanayin da ƴan Najeriya suke ciki su shugabanni ba su ciki shi yasa suke wa'annan bayanin inda a ce suna nan a yadda mu muke to da za su san irin wahalolin da mu ƴan Najeriya muke yi ina a ce shugaba ya ce wai ga irin zatin da shi yake so alhalin ga irin zatin da talaka suke ciki irin wannan wahalan da muke ciki sai a zo ana ba ƴan Najeriya ce ko ku koma gas gas din ma ina take ina gas din take ma tuguna sadan haka wayannan abubuwa muna kira ga shugabannin mu su ci sauraron Allah su taimake mu mu talakan da muke ta kuka nan su sani fa cewa Allah yana nan yana da mu duka mu
to masha Allah to muna godiya bari mu koma Kwantagora kuma wake kallayi a Kwantagora
Alhaji Mutuzawa Ruku sanyin na kana magana da engineer mai jero makeri Kwantagora jihar Niger
to engineer a bada ra'ayi
saboda to yanzu dai shugaban kasa ya ba mu goro mu dai arewa mun yi rawar gani mun zabe shi to bara ma kun yi mana abin da ya dace to yanzu yawa mu zabi wa mu zabi ko gas ko heater bara ma kun ya tausaya mana ko da dai 150 liter da zawo in kana 2000 ka liter hudu to yanzu shikenan mu ba mu cewa komai amma Allah ya ba mu yawancin rai Allah kai mu 2027 shikenan duk abin da muke shi ka zai girba Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya engineer mai girma ke jikon ta ko jihar Niger da sayinna
to muna godiya engineer kuma kai ne kiran mu na karshe muna godiya kware ga duka waɗanda suka sami dama kira da ma waɗanda suka yi kokari ba su samu ba muna godiya to yanzu kuma sai shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
Murtala a takaicin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani daga ziyarar aikin da yake yi a yankin inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaƙi a zirin Gaza da Lebanon. An yi wa Pentagon da hukumomin leƙen asirin Amurka umarni su rungumi ƙirƙirar fasahar AI sannan su yi amfani da ita cikin gaggawa a matsayin matakin tsaron ƙasa. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wata takarda da ke zaman wani bangare na wani kundin tsaron ƙasa a ranar Alhamis da zimmar tabbatar da cewa Amurka ta ci gaba da kasancewa akan gaba a fannin AI sannan a lokaci guda kuma tana yunkurin kare ƙasar daga fadawa tarkon irin abubuwan da ake yi da AI musamman ma daga ƙasashe masu adawa da ita irin su China Yayin da jami'an Amurka suka bayyana cewa taron kungiyar kasashen BRICS da ya gudana a birnin Kazan a kasar Rasha ba zai sauya zuwa siyasar yanki ba. Masu sharhi sun ce mambobin BRICS suna tattuba akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma. Daga cikin maudu'an da aka tattauna tsakanin mambobin kungiyar da suka hada da Brazil, Russia, India, China da Afirka ta Kudu, har da batun samu hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar Amurka ba, wato wata sabuwar hanyar ciniki da kuɗin BRICS na digital da kuma madadin hukumomin kuɗin kasashen yamma irin su IMF. Akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa China, Iran da Russia suna aiki tukuru domin ganin cewa sun yi tasiri akan Amurkawa masu zaɓe don sauya sakamakon zaɓen Amurka mai zuwa wanda za a yi cikin 'yan kwanaki. An samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar Laraba, ɗaya daga kamfanin Microsoft sannan ɗayan kuma daga kamfanin tsaron yanar gizon Recorded Future. wanda ya kunshi bayanai akan karuwar ayyukan kutse masu alaka da waɗannan kasashen.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Letters Gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniya mu na yanzu Ibanov Nick. Sai Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalamu.